إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا أشهد أن محمدا عبده ورسوله تعظيما لمجده وخليله من خلقه وصفيه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata 28 ga watan jumada ula hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda ya daidai da 12 ga watan Janairu shekara ta 2021 miladiya. Allah ya ƙara yamu a cikin wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Daura da Galadima Road Angwari Mijiari Kaduna a wannan ƙasa tamu ta Najeriya. Muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka I'tiqadul A'immatul Arba'a irin magabata wato jagororin nan guda hudu Abu Hanifa Nu'man bin Thabit al-Kufi Abu Abdullah Malik bin Anas al-Asbahi Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i al-Qurashi أبو صالح أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة من قانا أشافنا 43 أجير وانا انكرت وانا لتفي وانا شيني مجلسينا 46 عند ما لن يقولوا منا مغناني قون إمام الشافعي wanda Imam al-Bayhaqi ya fitar da shi a cikin Manaqib al-Shafi'i daga Abu Muhammad al-Zubairi wanda yake bada labari wani mutumi ne yazo wurin Imam al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake yi wa Imam al-Shafi'i tambaya daga tambayan nan kuma tambayan da wannan bawan Allah yayi wa Imam al-Shafi'i akan imani ne shin imani na karuwa shin imani na raguwa Imam Shafi'i ya fara masa bayani filla filla daraja da matsayi da imani to a cikin imani sai Imam Shafi'i ya duka masa bayani kowace gaba a jikin dan adam akwai wajibin da Allah ya daura mata na kulawa wanda kai ne gabar Allah ya dauki wannan amana da ya daura a jikinka kai kuma aka baka wajibcin kulawa a matsayin kai supervisor din wannan gabar ka gudanar da ita akan dokar da Allah ke so to wannan ke nuna karuwar imaninka a wannan gaba to wannan bawan Allah Imam Shafi'i yayi masa bayani mai tsawo akan idanuwa guda biyu ababen da Allah ya wajibta wa idanuwa a yau a wannan gaba a shafi na 43 nan za mu tashi a daidai gaban da yake cewa وفرض على اليدين الله يفلنتا وحنا يم دنن غدا بيو الله يبطش بهما بهما الى ما حرم الله تعالى kada mutum ya damki abinda Allah ya haramta ga wa'annan hannayenmu guda biyu kaga kada ka damki takobi ko wuka ko bindiga ko wani makamin da zaka cutar da dan uwanka musulmi da shi shi yasa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya haramta wa musulmi ya rike mashi ya wuce cikin kasuwa ko takobi ka zare takobi kana tafiya wani yana ganin ka zai iya suma saboda zuciyarsa matsoraci ne yana gani sai ya furgita kai kuma haramun ne kai abinda zaka furgita dan uwanka musulmi amma yanzu matsalan to in bindiga ne ka suturta shi amma yanzu matsalan idan wani abu ne wanda zai iya razana musulmi kai har wanda ma ba musulmi ba kada ka fito da shi don wani yana gani zuciyarsa za ta tsinke ko zai furgita to wannan furgita ba a so ka cutar da dan uwanka shi sa a ranar arfa bayan an gama arfa aka kwana a Muzdalifa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo tawaful ifada sai yake tambayan sahabbansa hadisin Abdullahi dan Abbas ayu yawmin hadha hadisin Imam Ahmad Imam al-Bukhari da Muslim wai wannan wace rana ce fasakatna jami'an sabai suka ce duk sai muka yi shiru fa zananna annahu yusammihi bi ghairi ismihi suka ce muka zaci manzon Allah zai kira ta da wata sunan da ba su fanta da ita ba sai suka yi shiru kaga ladabi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ce alaysa yawmun nahri wai yau din nan ba ranan da ake soke raƙumi bane ranan hadaya kenan ko suka ce bala ya rasulullah yace ayu baladin hada wai wani gari ne nan ina kiran makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai ba makka bace suka ce eh ya ma'aikin Allah makka ce sai ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun fahurimat yawmikum hada في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت قالوا نعم ثم رفع رأسه إلى السماء فقال اللهم اشهد يتي كسني فجنانك بدوكيوينك دمتنتنك حرام مني زبد جننجونا haramun ne ku ci dukiyar juna kai a matsayinka na musulmi ka cuci ɗan uwanka musulmi haramun ne in ba shi ya ɗauki dukiyarsa da kansa ya damƙa maka ba idan ka cuce shi kai haramun sai ya ce wa a'radakum da kuma mutuncinku kaga ɗan uwanka musulmi ka ci masa mutunci shi ma haramun ne sai ce ka hurimat yawmikum hadha kamar haramcin wannan ranan goma ga watan mai Zulhijja fi baladikum hadha a wannan gari wani irin gari garin Makka kaga haramcin sana da girma ko sai ce fi sharikum hadha a irin wannan watan wani wata ashhurul hurum shine Zulhijja watanni masu alfarma wanda aka haramta wa musulmi ya cutar da dan uwansa musulmi ba wai an ce sauran watannin ya halatta ka cutar da dan uwanka musulmi bane a'a ana nuna maka idan ka cutar da dan uwanka musulmi a wa'annan watannin fasu alfarma guda hudu laifin da za a rubuta maka a wurin Allah a file dinka ya fi girma akan sauran watannin da ba wa'annan ba. Misali, kaga Zulqa'da, Zulhijja, Muharram, sai Rajab su da guda hudu ko? To wa'annan watannin guda hudu Allah ya ce fala tazlimu fihinna anfusakum. Kada ku zalunci kawukanku a ciki. Idan ka saba wa Allah a watan Zulqa'da, ayal dinka ai a ka'ida ana rubuta maka laifi ne guda nawa? Baya ɗaya ko? To a wannan watan za a sa maka times 2. Kaman ci matsalan? Idan lada ka yi kaga can goma ake sawa ko? To shi duk aikin da kai ana ruɓanya maka, shi kuma ba za a fara shi da goma ba ne, za a fara shi da 20 ne. Kaman za Allah ce ana daga goma sai a ninka shi ko? Zuwa 700 har zuwa abin da Allah ya ga dama. To shi wannan daga 20 ne zuwa 1400 zuwa kuma abin da Allah ya ga dama. Kaga ana ruɓanya maka, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wannan kwana na goma shi ne kwana na ƙarshe wanda Allah ya fi son duk wani aikin alkhairi a cikinsu, shi ne goma na watan Zulhijja ko? Daman daga farko zuwa goma. Wannan goman nan guda goma ya fi watan Ramadana guda 30 cikakke. Kulala a wurin Allah da daraja. A shekarar gabaki ɗaya da muke da su idan ka tattara su kwana guda goman nan ya fi shekara ɗaya tur aikin da za ka yi idan ka yi amfani da wannan kwanaki guda goma. Wato bonus Allah ya buɗe maka. Hanyar da za a ruɓanya maka ladar da za ka yi shekaru 1000 ka samu irinsu ba. Saboda me Allah yana so ka shiga aljanna. To irin wannan garabasar ce an ba mutum wannan garabasa kuma ya je ya sake? To shi ne sai a ruɓanya mai laifi. Amin ji matsala? To hannunka ba a so ka taɓa abin da yake haramun ne. Kada ka ci dukiyar wani, kada ka ɗauki takobi ka sari ɗan uwanka musulmi. Kai hatta wanda ba musulmi ba, baya halatta ka taɓa shi. Ba ma ɗan uwanka musulmi ba. Haka shi ma mutuncinsa, haka ce dan ba musulmi ba ne, haka ci mutuncinsa, musulunci bai yadda ba. Ina fata an gane, kowa aka ce kada ka sa hannun nan naka ka yi abin da Allah ya haramta. Uwa uba kuma kada ka ga hannunka samari mutum. Wani zai ce ma saboda yana da dukiya, shimari kamar ruwan, kamar fiye wata yake ganinsa. Kana abu sai ka je fayawu. Ka ga wannan ka yi haramun. Ka ga a wajen yaƙi ne ake cewa a kai a yi kisa ko? To har a wajen yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta maka ka daki fuskan wanda ba musulmi ba in ana yaƙi. Saboda daraja ta fuska. Ka ga dai ba musulmi ba ne ko? Ana kuma yaƙi ne tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Manzon Allah ya ce in za ka yi tsara kada ka taɓa fuskan wanda ba musulmi ba. Saboda darajar ne fuska na ɗan adam. Amma yau kaga mutane da yawa fuska bai ɗauki shi wani abu ba. Wani zai yi abin nan zai ce zan kai maka bakan, zan dake ka, zan mare ka. Shi yana ganin mari ba komai ba ne. Saboda ai nan ne fuskan kyan mutum yake ko? Saboda haka musulunci ya haramta maka yin wannan aiki. Sai ce wa an yabuki shabihima, kai a matsayinka na musulmi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da kai, kuma wajibin da Allah ya daura maka hannayenka guda biyu ka damki da hannayenka guda biyun nan ila ma amara Allah min as-sadaqati, abinda Allah yayi umarni da shi na sadaka, wasilatur rahimi, da sada zumunta, wal jihadu fi sabilillah, da yin jihadi don ɗaukaka kalmar Allah, wa tuhuru lissalawati, da yin tsarki domin sallah, salloli da za a yi guda biyar. Kaga in ka ɗauke shi a sadaka, shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin abin da Allah ke so ga ɗan uwa musulmi ko bawan Allah, mutumin da ya yi sadaka hagunsa bai san abin da dama ya bada ba. Kaga da hannu ake yi ko? Kawai ka dumbuzo ka yi. kaga in ka dauko da dama in ka sa hagu ai zaka irga ne ko to yace daga cikin wanda Allah zai sa su a inuwarsa ranan tashin kiyama ranan da babu wata inuwa sai inuwar Allah shine mutumin da yayi ciyar da duciyarsa lokacin da zai fitar da kudin hagunsa bai san abin da dama ya bada ba kawai ya dubbuza ne ya bada sai yace wasilatul rahim da sada zumunta kaga mutane da yawa a yau za a ci wuta saboda sada zumunta sai kaje ya ce ma yau shekaransa kaza bai ziyarci babansa ko mamansa ba su suna kauye shi yana ina yana birni yana da kani ko yana da baffa kanin babansa ko wan babansa tunda babansa ya rasu bai taba zuwa wurinsa ba ya kai masa ziyara babu zumunta me ya tunanin mutane ai idan ka je za a ce ka kawo shine matsalarmu a yau ba zumunta ba ba sai ka bada kuɗi shine zumunta ba kamar yadda yau mutane suka maida zumunta in ka bada to kai zumunta in ka bada ba ai baka yi zumunta ba an uwanka ma na jini ya ganka ka tuna da shi ka zo ka zauna da shi ka ebe masa cewa ai kai me kai zumunta kai zumunci to amma mutane sai suka dauki kawai sai ka bada kuɗi shine zumunci dalilin zumuncin nan fa akwai mutumin da ya samu aljanna wannan dalili hadisin Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin wanda suka shuke mutum ne tafi wajen dan uwansa sai Allah ya turo wani mala'ika da sufan dan adam sai ya zo wajensa yana kan hanya zai je ya ziyarci dan uwansa sai ya ce assalamu alaikum sai ya ce wa alaikum assalam sai ya ce wani ina za ka sai ya ce zan ziyarci dan uwana wani a wuri kaza sai ya ce wannan nan da zaka je wurinsa akwai wani abin da kake tsammani in ka je zai baka sai ya ce a'a ni dai kawai ina ziyartarsa ne don Allah ina so in je wurinsa ne don Allah ya ce a ziyarci ƴan uwa nake so in masa ziyara ya ji daɗi sai ya ce to ni mala'ika ne Allah ya turo ni in shaida maka wannan dalilin ya baka aljanna to yau zaka ga mutane da yawa yana ganin cewa shi idan ya je bai bada wani abu ba kamar wani aibi ne a'a rayuwa tana da sauki idan ka je ka saba badawa al'amari sai ya canza ko yanda ka saba ba su yanzu ba za ka iya ba su haka ba sai ka ce to ga wannan abin da zan iya ba ku ku yi hakuri rayuwa ba kamar da ba ne ba shi kenan ba ka gaya musu magana mai daɗi amma su ganka ka sa musu farin ciki a zuciya shine Allah ke bukata idan kuwa ka kaurace musu yana jawo maka tsinuwar Allah haka Allah ya ce a Qur'ani ala asitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi wa tuqti'u arhamakum sai Allah ya ce me ulaika alladhina la'anahum Allah fa asammahum wa a'ma absarahum yanzu shin za ku ki ala asitu in tawallaitu an tufsidu fil ardi yanzu ku juya baya kuna barna a dukkan kasa wa tuqti'u arhamakum ku yanke zumuncin da ke tsakanin ku da juna sai Allah ya ce ulaika irin masu yin wannan aikin la'anahumullah Allah ya tsine musu wa asammahum Allah ya dode jin su ba za su taba jin gaskiya su aiki da shi ba wa a'ma absarahum Allah kuma ya makantar da ganin su ya maida su makanti kaga wannan yayi daidai da ayat da cikin surat al-a'raf da Allah ya ce walaqad zara'na li jahannama kathiran min al-jinn wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha Allah ya ce ulaika al-an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun yace haƙiƙa mun dasawa wutan jahannama da yawa daga cikin mutane da aljanu me dalili matsayin gashi kaga me abin da zai dinga yawaita kenan ko sai ce lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zakata ba sa hankalta da zakata walahum a'yunun la yubsiruna biha suna da idanuwa ba sa ganin gaskiya da ita walahum adhanun la yasma'una biha Allah ce suna da kunnuwa amma ba sa jin gaskiya da kunnuwansu sai Allah ce ulaika kal an'ami irin waɗannan mutane kaman dabbobi na ni'ima suke ulaika humul ghafilun Allah ce waɗannan su ne rabbanannu wanda suka saka hanya ta ubangiji Allah ka tsare mu to kaga ashe kenan sada zumunta abu ne mai girma to duk wanda yake dan uwanka na jini danginka wajibi ne ka sada musu da zumunta daga bangaren uba da kuma bangaren uwa sannan bangaren shakikai da kuma bangaren liabbai dukkan su kowanne yana da haƙƙi a kanka in yin haka yana jawo Allah ya tsine wa mutum kuma ya doke jinsa ya makantar da shi bi ma'ana sai zama mutum ne baya kaunan addini gaskiya kana fara zai fushi zai ce ka ci mai mutunci kaza akwai mutanen da kana gaya mai gaskiya zai ce wane ya zo ya ci masa mutunci ana fara magana zai ce kai shi baya so yi wannan abin saboda shi an riga an rufe mai idan ba zai taba ganin gaskiya ya aiki da ita ba kuma ba zai taba jinta ya yi aiki da shi ba saboda dalilin ya yanke zumunci da ƴan uwansa na jini Allah ka tsare mu sai ya ce wal jihadu fi sabilillah da kuma yin jihadi dan ɗaukaka karmar Allah jihadi yana da sharuɗai da musulunci ya tsara mutane duk lokacin da aka ce jihadi farko abin da suke tunani ka ɗauki bindiga kawai ka fara kisa shine jihadi jihadi hawa-hawa ne akwai wato jihadin da za ka yaƙi ranka shine babban jihadi na farko ka yaƙi zuciyarka ta yanda ba za a samu shirka a zuciyarka ba ta yanda ba za a samu bid'a a zuciyarka ba ta yanda ba za a samu hasada a zuciyarka ba ta yanda ba za a samu kwafi a zuciyarka ba ta yanda ba za a samu ƙiyayya a zuciyarka ba da ɗan uwanka musulmi sannan akwai jihadi na alkalami shine ne na ilimi ka yaɗa ka yi rubuce-rubuce na yaɗa ne ilimi shi ma jihadi ne sannan akwai jihadi wannan na makami to shi kuwa yana da tsari a musulunci ba a yin sa sai a ƙarƙashin shugaba musulmi jagora na musulmai wanda zai yi shela ya sanarwa mutane a fito jihadi kuma jihadin ya zama tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da wani dalili shine kamar haka na farko idan musulunci na da ƙarfi to farko abin da ke duk inda babu wato musulmai in an je wurin tallata musu musulunci ake yi shine na farko idan suka ce ba sa son musulunci ba za su yi ba saboda Allah ya ce la ikraha fid din ba a tirsa sa mutum dole sai ya addini musulunci sai a ce musu to shikenan daman ba mu ce ku yi dole ba amma tunda yanzu karfi na hannunmu kuma kuna ƙarƙashinmu a dinga biyan tax shine jizya saboda za ku amfana da dukiyar musulmi za ku amfana da sojoji na musulmi da immigration na musulmi da police na musulmi da kaza da kaza da kaza da kaza na ƙasa na musulunci saboda haka za ku dinga biyan tax a kan wannan idan suka biya tax shikenan ba wanda zai hana su su ci gaba da addininsu suna ƙarƙashin daula ta musulunci idan sun ce ba za su biya tax ba to sai a yaƙe su sai sun biya wannan jizyar kamar yadda Allah ya ce hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun har sai sun bada jizya a hannu a wulaƙance kaga yanzu ana yaƙar su ne saboda sun ki biyan ne jizya ba an yaƙe su ba idan sun yi ne dan sun ki bin musulunci ba kuma inji matsalan saboda wani zai ce maka ai musuluncinku ba abin da ya sani sai yaƙi sai a ce a'a wanda bai fahimci addinin ba shine ke tunanin haka a duk tarihin musulunci ai ba musulmi ke kai farmaki ba ana kai masa ne sai ya kare kansa zai ce maka to ai yakin Badar sai a ce ai yakin Badar ai ba yaki manzon Allah ya yi ba mutanen Makka sun hana manzon Allah da sahabbansa fita da dukiyoyinsu daga Makka aka kwace musu aka musu kwace sai suka ji labari da caravan din ƴan Makka ya zo biyowa ta hanyar Madina zai biyo ta hanyar Jidda ta gefen wato kogin Baliya sai manzo Allah ce mu je mu tare su mu ma mu kwace kayan da suka hana mu namu ta da shi a garin Makka an je ne da nufin za a yi ramuwa ko akan abin da suka kwace sai aka tadda yaki ta gaiba da niyan yaki aka je ba dan musulmai ba su je da niyan yaki ba kuma Allah ya bada nasara ba ta tsammani ba har mala'iku sun taho da takobinsu da dawakai akwai sahabin da yace wallahi yace yana zaune sai ya ji kukan doki a gefansa dokin wa kenan mala'iku ya juya dama da shi hagu da shi bai ga doki ba amma ya ji kukan me doki dokin wa mala'iku da Allah ya umarce su su zo a yi wannan yakin dan yace yana daga takobi ko sai ya ga kai ya fita ke kenan mala'iku sun sare ne wannan kai aka samu nasaran da ba taba samu ba kaga wannan saboda daman ai asali ba su je da niyan yaki ba kudu kuma ai an shigo musu ne ina fata an gane haka ma azab in ka duba ai an zo ne an shigo musulmi ne to haka in ka duba da sauransu ka'ida daman da musulunci yake yi shine wannan ka'ida amma idan wanda ba musulmi ba suka ce za su farwa musulmi ko musulmi dole ya tsaya ya kare kansa shine ka'ida amma musulunci bai taba kwadaitar da musulmi kai tsaye ya fadawa wanda ba musulmi ba yace zai yake shi musulunci ba haka yake ba saboda addinin musulunci baya yiwuwa sai da zaman lafiya saboda ne ka duba rayuwar musulmi shine wanda addininsa komai na rayuwa ya shiga na farko za ka yi asubahi kaga babu zaman lafiya za ka iya fito daga gidanka ka zo ka yi sallah in ka fito za ka yi azahar ko za ka fito kuma ka yi ne la'asar sannan za ka fito ka yi ne magariba sannan za ka fito ka yi ne isha'i kwanaki da wasu ƴan siyasa suka yi amfani da damansu suka zaburar da wasu matasa a yi ensas saboda su cutar da ƙasa da al'umma idan ka duba da aka sa kafiyu waye ya takuru mu ne saboda mu ne muke samun daman yin ibada akai-akai da sallah da sauransu sai aka takura ku sannan kuma barnan nan da suka jawo kaga na al'umma ne mutane ne aka dukiyar al'umma ne aka lalata akai kaza akai kaza kaga shi sa komai addinin musulunci wayayyen addini ne kuma addini ne wanda ke tafiya da kowane irin zamani duk abinda duk yadda zamani ya shigo da mutane ko sai kaga musulunci ya kawo maka hanyar da ake warware matsaloli daidai mai in mutum musulmi zai amfani da sarransa Allah ka shirye da mu malam yace wa tuhuru lis salawati yin tsarki domin salloli guda biyar zaka tashi in zaka yi bahaya kaga zaka yi istinjai in ka ruwa ka yi istijmari ko sannan ka zo ka yi me alwala kaga ka yi tsarki sannan ka zo ka yi me sallah malam yace fa qala fi zalika Allah madaukaki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'anda suka yi imani idza qumtum ila ssalati duk lokacin da kuka tsayu zuwa ga aiwatar da yin sallah kuna so ku yi sallah Allah madaukaki sai yace faghsilu wujuhakum ku wanke fuskokinku wa aydiyakum ila almarafiqi da hannayenku zuwa gwiwan hannu kaga nan umarni ne Allah ya bada kaga hannu ko ka wanke shi ka wanke fuska da shi sa'annan ka wanke hannunka zuwa gwiwan hannu kaga addinin musulunci ya karantar da kai ibada da tsafta. Kaga wannan ibada za ka yi alamar neman kusanci zuwa ga Allah, sa'annan kuma a cikin ibadan nan akwai tsafta a ciki, saboda ka wanke tafin hannuka guda biyu, sannan ka zo ka wanke, ka yi kurkuren baki, ka shaƙa ruwa kafiya ce, sannan ka zo ka wanke fuskanka. Kaga duk wata ƙura da ta buɗe a fuskanka lokacin da ka zo wanke fuska, kaga ka wanke shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi buga misali kan falalan alwala, sai ce wa sahabbansa da al'ummansa, me kuke gani a ce mutum a kofar gidansa akwai swimming pool yana wanka sau biyar a kowace rana? Amman ji matsalan shin za a samu datti a jikinsa? Sai sahabbai suka ce a'a. Sai ce to haka kwatankwacin mai salloli guda biyar. Saboda a lokacin da kake alwala, idan ka wanke tafin hannunka, duk wani kuskure da kai yana ɗiga da ƙarshen ruwan da ke ɗiga a hannunka, an san kare maka shi. A lokacin da ka ibo, ka gunta, ka kurkura bakinka, ka shaƙa, ka fyace, da bakin da na shaƙa duka Allah ya kankare maka zunubinka. Wanda ka ibo, ka shafa a fuskanka take wankewa, abinda fuskanka ya kai ga wajen ababen da suke kurakurai, Allah ya kankare maka su. To hannunka idan ka taɓa abinda baya halatta gare ka, to in ka zo wankewa ya kankare shi. Kaga ana kankare maka ƙananan zunubanka da ibadan a sallah. Fa'idar anan da mana yasa ya kawo mana wannan ayar shine abinda hannunka ya jawo. Yasa idan Allah ya tashi magana akan fasadi sai jingina shi zuwa ga hannu, sai ce zaharul fasadu fil barri wal bahr, sai Allah ya ce me bima kasabat aydin nas, karna ya bayyana a tuku da teku, bima kasabat aydin nas, saboda abinda hannayen mutane ya aiwatar. Kaga saboda mafi galibin sako da ake yi zaka ga hannu ya fi tasiri a kansa, ko in sata ne da ake fara yi da hannu ne, kaga zai nuna masa bindiga da menene da hannu ne, in ma wuka ne da me ya kai hannu ne, in duka ne ma ne da me ya kai hannu ne. Ina fata an gane. Za ka ga mafi yawan sako da hannu ake yinsa. In sata ne ma na bayro da ake yi da hannun ne dai ake amfani da shi, ko in zunke za a yi ana yi da me? Da hannu. Za ka ga mafi galibin sako ana yinsu da hannu. To shi yasa aka buga wannan misalin, wanda akwai wa'ansu sako da ake yi wanda ba hannu ba, amma dai da hannu aka fi yin mafi yawa. Sai ce ila akhirin aya, zuwa ƙarshen aya, wa qala, Allah madaukaki ya ce fa idza laqitumul ladina kafaru, duk lokacin da kuka hadu da waɗanda suke kafirai ne a wajen yaki, dan kada wani ya dauki wannan cewa kai ana bada umarni ne idan kun hadu ku yi yaki, a'a, a idan kuka hadu da kafirai a wajen yaki, fa darbar riqab, ku sari wiyayunsu, hatta idza askhantumuhum, har zuwa lokacin da kuka tsananta musu, kuka kausasa musu a wajen yaki, fashuddul wasaq, idan Allah ya baku nasara kuka zama kaman yakin ku, ku tsananta daure su dan kada ya gudu. Fa imma man nan ba'du, ko dai wanda kuka yi musu gamtakatar a ce to an kyale ka ba tare da ya biya komai ba, wa imma fida'an, ko kuma ya biya fansan kai, bi ma'ana ya fanshi kansa sannan a biya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka yi wa kaman yakin Badar. Yanzu an riga an kama ka, ka zama asir, ka zama kaman yaki, prisoner yaki, sai a ce to yanzu ana buƙatar kuɗi, ka biya kuɗi kaza sai mu kyale ka. Wanda yake da shi ya biya, wanda bai da shi kaga ya zama kaman yaki, zai zama bawa. sai malan yace li anna darba saboda bugu wal harba da kuma yaki wasilatul rahim da sada zumunta was sadaqa da kuma yin sadaka min ilajiha yana daga cikin abin da ke warware abin da yake karawa imani lafiya a jikin dan adam shine yake kara maka karsashi imanin kai kawo saboda kai wani abu ne na ibada sai yace wa farada ala rijlaini Allah ya fallanta wa kafafuwa guda biyu Allah yamshi bihima ila ma harrama Allah kada ka taka kafafuwanka zuwa wurin da Allah ya haramta hatta wajen sana'a in sana'ar da zaka je kai haramun ne to haramun ka taka ka je wajen jalla zikru wanda shine mana yace Allah yamshi bihima ila ma harrama Allah jalla zikru kada ka taka da kafafuwanka zuwa wurin da Allah ya haramta takawa zuwa ga gaisa wanda ambatansa ya girmama kada ka taka ka je wajen da Allah ya haramta kada ka je club kada ka je wajen party ina fata an gane kada ka ce ayan gayyace ka saboda kan baka je ba zai zama kaman wani abun nan party ne aka yi ko kuma an kira ka dina ne kuma dinan nan da za a yi takuɗe ɗeniya ne mutanen banza ne za su haɗu a wannan wuri kada ka ce a kai tun da dina ne kaza kaza kuma ba irin abin da za a yi baya halatta ka je wajen sai ya ce qala fi zalika Allah madaukaki ya ce akan wannan wala tamshi fil ardi maraha Allah ya ce kada ka yi tafiya a doran ƙasa jijji da kai kana bouncing kamar yadda gayu ke yi kada ka dinga tafiya na ƙasaita da nuna isa a doran ƙasa innaka lalle kai din nan da kake tafiya a doran ƙasa kana fadin rai kana tinkaho lan takhliqa al-ardh ba za ka taba iya huda ƙasa ba duk bouncing ɗinka ai ba za ka huda ƙasa ba ko sai ya ce wa lan tabluga al-jibala tula kuma ba za ka kai dutse girma ba za ka kai Kilimanjaro girma ba kuma ba za ka kai Mount Everest girma ba to me yasa za ka yi girman kai ana so ka yi tafiya ne cikin tawalu'u wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hawna wa idha khatabahum al-jahiluna qalu salama suni wa ibadur rahman bayin Allah mai rahama yamshuna 'ala al-ardi hawna suna tafiya a doran ƙasa cikin natsuwa da kuma kankan da kansu sun ɗauki kansu su ba komai bane wa idha khatabahum al-jahiluna idan jahilai sun tunkare su da magana qalu salama sai su ce a mu aminci muke so kama san tashin hankali ba bigima muke so ba ba sa tada hankalin su me ake so a nuna maka anan shine kai a matsayinka na mutum kada ka canza yanayin tafiyarka saboda dukiya saboda daman dan adam ya fi nuna isa a lokacin da ga ya wadata innal insana la yafara an ra'ahu istaghna Allah ce lallai dan adam jinsin dan adam la yafara yana wuce gona da iri wani lokaci sai Allah ce an ra'ahu istaghna idan ya ga ya wadata yana da dukiya saboda haka sai ya dinga abin da yake so a fita da nuna isa sai Allah ya ce kada kai haka shi sa sai Allah ya ce walau basaqallahu ar-rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadri ma yasha innahu bi'ibadihi khabirun basir Allah ya ce walau basaqallahu ar-rizqa li'ibadihi da Allah zai shimfida arziki ga bayinsa kowa a ce mai kudi ne sai Allah ya ce la baghaw fil ardi da sun wuce gona da iri a doran ƙasa sun zama yinsa kowa yayi abin da ya ga dama saboda yanzu idan kowa na da kuɗi ka gaya min waye zai gina ma gida ai babu to da mun burki London da yake aiki don kuɗi to yana da kuɗin sa waye zai sayar maka da carpet babu waye zai sayar maka da block babu waye zai sai maka da kaza babu saboda me yana da wadata me yasa yake nema amma ai wadatar ne ko ba yana da wadatar Allah ya ce to da kowa zai cika ransa babu baka zaka ga mutane suna tikele a duran kasa sai Allah ya ce walakin sai dai daga cikin hikimar Allah yunazzilu bi kadarin ma yasha Allah yana saukar da arzikin sa gurgudan ganin daman sa sai akai wancan talaka sai akai wancan mai kudi والله فضل بعضكم على بعض في الرزق الله يفيفي تساشنكو أكون ساشي أرزكي أهم يقسمون رحمة ربك ويشم متاني سوسكي ربا أرزكي رحمة أمان جدنك سيالله نحن قسمنا بينهم معيشتهم موني مك ربا رأيور متاني ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات مك توك كساشي أكون ساشي أرزكي liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya Allah ce dun wani masu kudi sirki talakawa abun biyan bukata talaka yarki mai kudi abun biyan bukata kowa na bukatan kowa talaka na bukatan mai kudi haka shi ba mai kudi yana bukatan talaka saboda me saboda kowa na da bukatan abin da za a yi masa mai kudi yana da gida ko yana da fili ya sai yana so a gida masa ba masu kudi ɗan wasa bane za su su gida dole talaka ne za a kira su zo su haka rami ko a biya su kudi sannan me su zo su yi birkila su zo su yi aikin su su ma a biya su kaga su an biya su an biya musu bukata su kuma sun biya masa ne bukatan sannan inda yake so ya zauna kaga kowanne na bukatan kowa sai Allah ke wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un amma rahmat da ubangijin ki tala a lahira yafi alkhairi akan abin da mawadata suka tara a gidajensu ko a bankinansu ko kuma a inda suka tara na dukiya to abinda Allah ya tattala a lahira yafi wannan alkhairi kaga anan shine sako da Allah subhanahu wataala yake ibadawa kada mutum ya girman kai shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ma tawadaa ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu mutumin da zai kankan da kansa ya dauki shi kansa ba kowa ba sai Allah ya daukaka shi haka kuma idan mutum ya maida kansa wani abu sai Allah ya kaskantar da shi kaga me ake so a koya mana tarbiyya ta mu'amala kowa a bashi matsayinsa da girmansa da darajarsa saboda kowa da ka gani akwai sirrin abin da yake da shi wanda bai ba wancan ba ka duba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka duba tarihinsu kowanne in ka daga shi zaka ga mutum ne ko sai Allah ya tattaro su sai suka zagayewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka ga kowa da darajar da yake da shi akwai wanda in aka zo karatun Qur'ani in ka kakarewa manzon Allah sai ya ce ina wani saboda field din sa ne ba kira Abubakar ba ba kira Umar ba ba kira Usman ba radiyallahu anhu amma sai aka ce manzo Allah ce aina Ubay ibn Ka'ab sallah manzo Allah ke sai aka dauke mai karatun masallaci yayi tsit ba wanda yace komai ana idan da sallah manzo Allah ya ce aina Ubay ibn Ka'ab ina Ubay sai ce ya ana ha ana da ya rasulullah gani nan ya ma'aikin Allah sai ce me yasa baka tura mun ba sai ce ya ma'aikin Allah kai fa aka saukar Qur'ani kaga saboda ne shi field din sa kenan wanda yafi kowa sanin halal da haram sai ce Mu'adh bin Jabal kaga field din sa kenan wanda yafi kowa sanin gado sai ce ni afradukum Zaid kaga kowa akwai abin da Allah ya bashi to shi yasa zaka ga wannan sirri na al'amari na rayuwa kowa na da wani abin da Allah ya bashi na baiwa wanda bai ba wannan ba amince wata tsala to shi yasa zaka ga Allah ya tattaro kuma kada kai girman kai kai tafiya da kafeta da makamancin haka saboda idan kana da kana mu'amala a matsayinka na wato mawadaci ko kuma shugaba a wani wuri misali a karkashinka akwai mutane da yawa kai kana da arziki ne ko amma ba kai kake zuwa juya wannan arzikin ba ka sa mutane ne ko wannan ya toshe ma nan wannan ya toshe can wancan ya toshe maka can ka fata an gane sai ka ga wani kila baka san irin hidimar da yake maka a wannan kofar ba duk ranan da ka fasa wannan kofan bi ma'ana ka kawar da shi
kana kawo wani sai ka gane ashe lallai wani ya toshe maka me kofa ne girma a wannan babu ina fata an gane sai ka ga ka nemo shi kuma kace da Allah ya ƙara toshe wannan kofa wannan harkan arziki kenan ina fata an gane to haka zaka ga kowanne kamar yadda manzo Allah ya ce a sayyidina Umar yake al'umman sa sayyidina Umar shi ya toshe kofan fitina kaga mutum ɗaya ne amma manzo Allah ya ce shi ya toshe wa al'umman sa kofan fitina amma kofan nan sai sayyidina Umar ya tambayi manzo Allah kariya ta za a yi ko bude ta za a yi sai manzo Allah ya ce za a karya ta sai sayyidina Umar ya ce kun an karya ta ai ba ranan fita daga ita ke sai wani ke tambaya wai sayyidina Umar ya san waye kofan sai aka ce mai ke ya san shi ne ake nufi bi ma'ana shi ne toshe kofan fitina da al'umman wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana kashe shi kenan sai su tuntunu kawai suka har yau ba fita daga fitina ba amma shi matsala to za ka ga kowanne akwai wani fa'ida da ake yake da shi shi sa sai Allah ya ce kai tafiya a doron kasa cikin girman kai da nuna isa Allah shi ne saboda haka mun kai gaban da ya kamata mu kwana idan Allah ya raya mu a majalisi da gaba insha Allah subhanahu wataala za mu tashi akan wato wa farada ala alwaji Allah ya fallanta wa fuska kaga an gama magana akan hannaye guda biyu Imam Shafi'i ya gama bayani ga wannan mutumi sai ya zo kan kafafuwa abinda Allah ya wajabtawa kafafuwa na kulawa da shi ni da kai kenan sannan sai ya zo zai zo fuska da sauransu yanda yake maka bayani illa billah ka gane duk waɗannan gaba a jikinka akwai nauyin da Allah ya daura akan su wanda kai ake so ka kiyaye su kuma shine ke nuna alaman karfin imaninka da kuma me da karuwarsa ko raguwarsa idan ka kiyaye wannan abun yana haɓaka idan kuma yana ta raguwa to imaninka ne ke raguwa har manzo Allah ya ce mutum zai dinkin imaninsa zai dinga raguwa har sai ya koma kamar daidaitun kayan zarra Allah ka tsare mu kaga dole mutum ya dinga kokarin raya imaninsa saboda ya tabbatu kan ayyuka na alkhairi kada ya koma yana aiwatar da ababen da suke sharri ne ya Allah ka ba mu iko aiwatar da ababen da suke alkhairi ne har zuwa ranan da za mu biske ka duk wani abin da zai zama cutarwa gare mu da ƴan uwanmu musulmi da ƴan uwanmu duk inda suke a doron ƙasa ya Allah ka rike hannunmu kada ka sa mu zama dalilin cutar da wani a doron ƙasa saboda haka anan za mu dasa aya fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai tambaya a cikin karatun da muka yi in akwai tambaya zan ba da dama ga masu tambaya in kuma babu insha Allah subhanahu wataala za mu tsaya a nan sai mu yi sallah in Allah ya so ya yarda wa alaikum salam ila al-marafiqi na'am 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 نعم نعم اقول لي في منا ابو هريرة ينا يوم ونن نغر المحجلين ني اي با اغبا متاني يكي يبا ابو يكي شي فهمت السجي اصلي ينا ييني يتند من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكي الامة سا ونن غرى بندك كي الولا زيد اند حسك كامك سيكي تو تقيا غا haka manzo Allah ce haskakawa sai in yazo yin alwala kaga zuwa nan ne shi sai kai nan ina fata an gane in yazo nan sai kai nan kafa idan yazo sai kai gwiwa kuma amma baya yi a gaban kowa abinda ya sa har ma hadisin ya fito shine dalibin sa na gefe sai ya ganshi yayi alwala sai ce akramukallahu to wannan wani irin alwala ne sai ya ce a'a abinda ya sa yake wannan ga abinda ji manzo Allah ya faɗi kuma da na san kana nan da ba zan yi ba kaga tunda fahimtar sa ne shi kadai ba abinda manzo Allah ya ce bane kuma manzo Allah bai taba yin alwala ya ketare nan ba kuma yanzu matsala fahimta ce ijtihadi ne na sa yayi amma sai zama bai daidai ba kuma yanzu matsala to ba za ka ce dan ga abinda Abu Hurairah ya ce ba sai kai shi sa a ƙarshe sai ce fa man istata'a minkum an yuqila ghurratahu falyaf'al wanda ke gani yana so ya ƙara haskensa sai ya kara fahimtar su ne shi sai ya faɗi wannan magana amma dai daga ciki saboda an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya wanke zuwa nan yace duk wanda ya tsara akan wannan yayi gululi ya wuce gona da iri haka manzo Allah ce kaga shi Abu Huraira ai ba zaka ce ba saboda shi ne biskuwancin hadisin ba amma fahimta ce kasa sai yake yin haka kuma in yana yi baya yi a gaban mutane saboda haka kaka ce dan Abu Huraira yayi kai ma zaka yi haka amma yanzu masalan kuma ba a samu sauran sahabbai suna yin alwala haka ba shi kare ne aka samu shi kuma fahimta ce yayi wa hadisin a haka ina fata ka gane saboda haka ba za a ce dalili cewa in ka zo yin alwala kai extending sama da gwiwan hannu ba wannan ya saba ya ce da karantar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane Allah ya samu dace na gani shikenan za mu tsaya a nan don Allah ya raya mu duki na gaba insha Allah sai mu daura a majalisi na gaba fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.